الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا هكا يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادواء وانا مسلاتي بيتارن البركة مسلاتي مقال لقا لكي نتكين قرم بوتي أجهر بوتي وانا يمتي من البركة نجوماء يو منا شاهدو قوات رمضان هجر رمائكي صلى الله عليه وآله وسلم دبو الأيرة اللي هدو لأربعين الشداء wanda kuma yake daidai da 14 ga watan uku miladiya ta 2025 a wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda muna nan cikin tafsir suratul mu'minun da yau za mu tashi da kan aya ta 99 insha Allah bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون
الله سبحانه وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون har sai idan mutuwa ta zo wa dayansu kala sai yace rabbi ya ubangiji na irji'un kumaida da duniya la'alli a'malu salihan fi ma tarak watakila zan yi aiki na kwarai cikin abin da na bari na rayuwata kalla fa faw innaha kalimatun huwa qailuha wannan magana ce kawai da yake fada da fatar bakinsa wa min wara'ihim barzakhun ila yawm yub'athun a gaban su akwai rayuwar barzakhu har zuwa lokacin da za a tashe su Allah subhanahu wata'ala ayat da ta gabata mun karanta cewa Allah subhanahu wata'ala ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallama da ya nemi tsarin Allah daga waswasin shaidanu da kuma nemi Allah ya tsare shi daga kar shaidanu su halarto shi su zo masa wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun to babu lokacin da yafi hatsari a rayuwar bil adama da shaidan yakan ci salaba a kansa in bai yi dace ba bai samu tagomashi daga Allah ba babu lokaci mai hatsari irin lokacin da aka zo mutuwa a wannan lokaci shaidan zai ce wanda ita ce damarsa ta ƙarshe bayan yayi iyayensa bai iya batar da mutum ba lokacin da yake cikin koshin lafiyarsa yake kazar-kazar ɗinsa bai iya samu yayi nasarar batar da shi ba to da zarar lokacin ɗaukar rai ya zo to a lokacin shi ma shaidan zai ce zai yi iya bakin ƙoƙarinsa ga damarsa ta ƙarshe da zai ga cewa watakila yayi nasara akan wani bawan Allah to shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya kawo wannan batu ta yadda Allah subhanahu wata'ala ya ja hankalinmu cewa kada mu yi wasa da neman tsarin Allah daga shaidan da ƙoƙarin kaucewa shaidan da nisantarsa da nisantar ayyukansa kada mu bari har sai lokacin da mutuwa za ta zo Allah ce hatta idza jaa ahaduhumul maut har sai idan mutuwa ta zo wa ɗayan su suwa waɗanda suka ƙare rayuwar su cikin sabon Allah da kimbin umarnin Allah da ainihin taka dokokin Allah da zalunci suna ta waɗannan ayyuka lokacin da mutuwa kuma za ta zo a lokacin yanar su da take kan idan su wace shaidan ya rufe musu ido da ita za ta kurange idan su zai bude su ga komai tar wanda da shaidan ya rufe musu ido ba sa ganin haqa'iq abinda ake gaya musu na gaskiya ba sa gani to yayin da mutum ya zo mutuwa bayan ya cika rayuwarsa da sabon Allah to mala'iku suka zo daukar ransa to a lokacin ne zai san zai fara ga alamomin ina makomarsa tun daga lokacin da zai ga irin mala'ikun da za su zo masa daukar rai saboda lokacin da mala'ika Jibril zai zo mala'ika mutuwa zai zo daukar rai zai zo da mala'ikunsa ba shi kadai bane akwai wasu tare da shi ta idza jaa ahadukumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun sai da mutuwa ta zo muku to manzanninmu yana nufin mala'iku su za su karzo su karbura to idan mutumin kirki ne zai ga mala'iku masu kyakkyawar shiga fararen kaya suna kanshi suna murmushi suna walwala suna fara'a tun daga nan lokacin zai gane cewa to yayi sa'a yayin da ya zama mutumin banza ne da ya kare rayuwarsa cikin sabawa Allah da zalunci to a lokacin zai ga mala'iku sudul wujuhi fuskokin su baka kikirin sannan su zo cikin wata kama mai ban tsoro to tun daga lokacin zai gane cewa abubuwa ba sun cabe kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid ka kasance cikin gafala gabarin wannan rana baka tuna wannan ranar da zaka mutu to a yau mun kwaye maka yanar mun yaye maka yanar da ta rufe maka idanu zaka ga abubuwa waɗanda da kake ganin kamar ba da gaske ba kamar wasa ake kamar ƙarya ake gaya maka to a lokacin zaka gansu fa basaruka al-yawma hadid a yau ganinka tangaran yake ba abinda zai buya gare ka shi yasa duk lokacin da mutum ya zo mutuwa ka dube shi zaka ga alamar yana ga wani abu akwai wani abu da yake gani kai ne dai baka sani ba da kake zaune a gaban sa amma shi yana ganin abin da yake gani a lokacin to shine Allah ya ce lokacin da aka zo karbar ransa ya ga abin da aka zo da shi ba alamar albishir a ciki yaga cewa rayuwa gaba ba za ta yi kyau ba to sai ya fara cewa rabbir ju'un ya ubangiji na kuma yarda mu tun a lokacin ba zai fara roƙon a dan ƙara masa lokaci a daga masa ƙafa a bar shi ya ƙara wasu kwanaki zai so ko da minti biyu ko uku a ƙara masa ya samu ya yi nafila ko da ɗaya biyu ce a lokacin ne za ka fahimci amfanin rayuwa da Allah ya baka da lafiya da Allah ya baka yayin da mutuwa ta zo idan mutum ya gama rayuwarsa cikin ta'asa to tun daga lokacin mutuwa zai fahimci ina ya dosa qala rabbir ju'ud zai ce ya ubangiji na kuma yarda ni to amma ina idan ajali ya zo ba wanda ake ɗagawa ƙafa shi yasa Allah ya ce duk abin da za ka yi kai yanzu duk wani abu da za ka yi na aikin alheri yi shi a yanzu kar ka jira wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut fa yaqulu rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun min as-salihin wa la yu'akhiru Allahu nafsan idha jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun Allah ya ce ku ciyar daga abin da muka azurta ku da shi tun gabanin mutuwa ta zo wa ɗayan ku فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب يرقى تشوى يا أبنجدي لولا أخرتني إناما كجن كرتام الزوا ونطل لوكا تشيك أنقني وتكتن قارمون يوم وسكوا لكي كتن فأصدق نوهك بايد صدقة بعد صدقة ربنا لكي لشي وأكم من الصالحين تزمو تشكي متانا قولي سيأنسى تزومسا بعض توبة أماني ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها ففو ألا بذي جنكرتاو ونلي بلوكت أجل سيزو إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون بعض جنكرتاو سأوى ليبا بعض أقباتو مسل دمتور سبكا في اللوكة تنتد أوى ليبا ديني ودينا سد الله سبحانه وتعالى ربو تذاس متذاس متعروكت saboda haka sai a gaya masa cewa ka makara ba yanzu ne ya kamata kai wannan maganar ba shi yasa ya zo cikin sahih muslim hadithin abu huraira wani mutum ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ayu sadaqati afdalu ya rasulullah ko a'zamu ajran wace sadaka ce ta fi lada ya ma'aikin Allah manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce anta saddaqa wa anta sahihun shahih تخشى الفقر وتأمل الغنى فلا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان منذ صلى الله عليه وسلم إيشي كباء وتؤتب بيش وتصدكا تي تفلادة وتصدكا تي إدمي متين ييت ذي فسام اللادة النبي يجي أنت صدق وأنت صحيح شحيح ka dau sadaka ka bayar kana cikin koshin lafiyarka kuma kana jin ruwar abinda kake da shi kana san abinda kake da shi baka san ka fitar da shi a lokacin kuma ka dauka ka bayar takshal faqra wa ta'malu alghina a wani lafazin wa ta'malu albaqa kana tsoron talauci kana kuma fatan wadata ko kana fatan ka ƙara rayuwa nan gaba don haka kana tunanin kudaden nan za su amfane ka a gaba don haka kai ta rike abin ka kana mamakewa to ka dauka a daidai wannan lokacin da zuciyarka take san abin kake kuma sa ran cewa abin da zai amfane ka a gaba kana tuna gobanka sai ka dauka ka bayar annabi ya ce wannan sadakar ta fi kowace girma wala tubhil kada ka yi jinkiri حتى إذا بلغت الحلقوم سيري يازو كرنكرا ما يازو مقوشي متين يازو غرغر متوى سنة ذلك وسيا لفلان كذا أبا وانا كذا أبا وانا كذا النبي تشيتو لا ما أدو كي باتاك بچي تازم توانا أي كو كباير كو بكباير با يزري با كذا كموليت با سنة يكماتا كباير كساملانا بكيبا sai wani lokacin ne za ka bayar shi yasa ake so ka gaggauta ayyukan alheri ka gaggauta ayyukan da'a da Allah kada ka yi jinkiri ba akwai lokacin da za ka zo ko kai ma ba zai maka amfani ba shi lokacin da mutum ya zo gargara ko tuba ya yi a lokacin tuban ba zai amfane shi ba walaysat at-tawbatu lil-ladhina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idha ja'a ahaduhumul maut hatta idha ja'a أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار باب توبة وأن نسكي تبكى أيكا للاش بتج حسي إلى متوى تازو وإنسو سيأتي إني تبت الآن يزفني نا توبة التي ولا الذين يموتون وهم كفار حكا نموت أن نزاس متسنا كافرين ثم babu abin da zai amfane su daga nan irin wannan tuba fir'aun da yayi ko bata amfane shi ba annabi Musa ba irin wa'azin da bai masa ba irin ayar da bai nuna masa ba walaqad araynahu ayatina kullaha fakazzaba wa asa wa aba Allah ce hakika mun nuna masa duk wasu ayoyin mu amma ya ƙaryata kuma ya ƙi imani hatta idza adrakahu al-gharq قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. حسر يجي رواذي شيء زي شيء شيء. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل لا إيماني يزباب أبو موتارك سكيا سوى أن أبو موتارك بنو إسرائيل سكي إيماني دش وأنا من المسلمين نيز إن أتك مسلمي ما سبيك ويا التي آل آل سينزو وقد عسيت قبل أباي تن كايت أيك أيك كا كايت تبك سابق الله وكنت من المفسدين كاتبت أتك مبرنتا sannan yanzu ne da kaga mutuwa gadan-gadan ba makawa sannan zaka ce kai imani ku sauraka wannan fargajiya jike ba za ta yi amfani ba shine Allah subhanahu wataala ana yake gaya mana hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un ya ubangiji abayyadani ku bayyadani duniya shi yasa wasu malamai suka ce wannan ayat tana nuna cewa dole ne mutum kafin ya mutu ma zai san cewa shi yana daga cikin waliyan Allah ko yana daga cikin makiya Allah kafin mutuwar sa ma zai gane wannan dole ne ma kafin mutuwar mutum zai gane hal huwa min awliya illahi aw min a'da illah yana cikin waliyan Allah ko yana cikin makiya Allah ba dan haka ba ai ba zai ce a dawo da shi ba ai sai da ya fahimci cewa a gaba ba za ta yi kyau ba zai mutu a cikin wato fushin Allah zai gamu da azabar Allah shi yasa ya faɗi haka to duk wani wanda ya zo mutuwa kafin mutuwar ta zo masa kafin ya ɗanɗane mutuwa to sai ya gane cewa shi yana daga cikin masoya Allah ko yana cikin makiya Allah waso ya Allah Allah ya ba mu labari yace dal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanzalu alaihim almalaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim Allah subhanahu wa ta'ala yace innal ladina qalu rabbuna Allah waɗanda suka ce Allah shine ubangijinmu sun mastaqamu sannan suka tsaya kyam akan haka wato amanu wa amilus salihati ma'anar qalu rabbuna Allah shine amanu sun yi imani sun mastaqamu shine amilus salihati suka tsaya akan wannan aqidar suka yi ayyuka na ƙwarai suka miƙe kan hanya ba su karkace ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce tanazzalu alaihi wal mala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu yayin da za su zo mutuwa mala'iku za su zo suna lalla suna kwantar musu da hankali suna cewa ba za ka ku ji tsoro ko ka ku damu ka ku ji tsoro ko wani abu za ku je ku samu anan gaba mara dadi a'a ka ku bakin cikin abin da za ku bari wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun al-bishrunku da aljanna da ake muku alkawarinta nahnu awliyaukum fil hayatid dunya muna tare da ku dama muna tare da ku tun rayuwarku ta duniya yana ce lahu muaqibatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah saboda muna tare da ku dama tun a duniya wa inna alaykum lahafizin kiraman katibin wa fil akhirah kuma za mu ci gaba da zama tare da ku saboda haka muna tare da ku mu masoyanku ne a lahira a duniya kuma masoyanku ne a lahira saboda kyakkyawan aikin ku saboda haka a cikin aljanna kuma kuna za ku samu duk abin da ranku yake so da duk abin da za ku rema nan take za a kawo muku Allah ce wannan kabaki ne daga Allah mai gafara mai rahama to haka nan su ma kafirai kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru almalaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum fadhuqu adhab alhariq dhalika bima qaddamat aydikum wa anna allaha laysa bidhallam lilabid haka su ma kafirai Allah subhanahu wataala ya fada yace su ma in suka zo mutuwa su ma haka za su ga malaiku malaiku za su suna dukan fuskokin su suna dukan su ta baya yadribuna wujuhahum wa adbarahum shi wa dhuqu adhab alhariq ku daddana azabar gobara zalika bima qaddamat aydikum, wannan azabar kuma saboda abinda hannayenku ne suka aikatar suka aiwatar laifufukan da kuka yi ne ya jawo muku wannan. Wa anna Allah laysa bizallamin lil abid, Allah baya zalintar bayinsa, haka Allah ba zalunci zai muku ba sakamakon abinda kuka aikata ne kuke girba yanzu. Saboda duk wanda ya zo mutuwa zai sani shi wali ne a gurin Allah ko kuma makin Allah ne. Yadda Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa in aka zo in suka zo mutuwa saboda irin ta'asar da suka yi tafka a nan duniya za su rika cewa Allah a dawo da mu, to Allah ya gaya mana hatta a can lahira ma bayan an je can lokacin da za su ga wuta ga danganan za su ga azabar Allah, to a lokacin nan ma za su rika ina ma a dawo da su. Walau tara izu qifu ala nari fa qalu ya laitana nuraddu wa la nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna min almu'minin bal bada lahum ma kanu yaqulun min qabl walau aadu walau ruddu la'adu limanhu anhu innahum lakazibun. Allah subhanahu wa ta'ala ce walau tara idh waqifu 'ala an-nar, dama zaka ga lokacin da za a tsayar da su gaban wuta, lokacin da ake shirin tura su cikin wuta, jefa su cikin wuta. Qalu ya laitana nuraddu siwayu, ya kai can mu ina ma abayar da mu, ina ma za a bayar da mu duniya. Wala nukazziba bi ayati rabbina, ba za mu ƙaryata ayoyin Allah ba. Wa nakuna minal mu'minin, za mu zama cikin mu'minai. Allah ce bal badaluhum ma kanu yaquluna min qabl, abinda suke koyewa ne yanzu ya bayyana gare su, abinda da suka kiyarda cewa su ba mutanen kirki bane, sun kiyarda su azzalibai ne, sun kiyarda saban Allah suke yi, to yanzu gashi sun gani karara. Walau ruddu, Allah ce da za a bayar da su, la'adu limanhu anhu, da sun koma sun ci gaba da abinda suke aka hana su. Wato wannan magana da suke faɗa ƙarya ce kawai suke faɗa, hore za su dawo duniya shedan zai kuma dawowa ya lalata su. To kaga hatta a lahira ma sai sun yi burin ina ma a dawo da su, kamar yadda Allah cewa hal yanzuruna illa ta'wila yawma ya'ti ta'wiluhu yaqulu alladhina nasuhu min qabl qad ja'at rusulu rabbina bil haqq فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وذل عنهم ما كانوا يفترون. التي هل ينظرون إلا تأويله, أكوي أبن سكي جرا سيقس كير فسر أبن أكي قام سننا القيامة با أبن إريكي ينظر سيسكا القيامة إتدى كنت سجنت برو برو شي إريكي يوم يأتي تأويله لا ندى ذاس حقيقة القيامة ياتكي, يقول الذين نسوه من قبل وأنن سك من تال لنا القيامة سك برسد إتا أنا غير مسلم أسنا دي كمتها توني أكي مسلم أرانا ذاس الكتوى قد جاءت رسول ربنا بالحق للي من ذنو أبن جمه سنزو من القسكيا فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا شن أقوي ما سجيتهم ولا ذاس سجيتهم abubuwan da muka bautawa din nan akan za su ce te mu ma na qarribu illa ma na'buduhum illa liqarribana liqarribuna ila Allah zulfa, ina suke su zo su ce te mu, ina mutanen da muka rike muka saki maganar Allah da manzansa muka rike ta su muna ga za su amfane mu anan lahira, ina suke ko kuma a dawo da mu a kobar da mu duniya. Fa na'mala ghayra alladhi kunna na'mal, sai mai aikin da ba wanda muka yi a baya ba. Allah ce kan khasiru anfusahum, sun gama tafka hasarar kawo da su, hasara dai sun gama tafka ta. Wa zalla anhum ma kanu yaftarun, duk karerayen da suke yi ko ake yi musu na za su samu kaza za a yi musu kaza za a yi musu kaza, yanzu sun zo sun ga ya bace karerayen sun bace bat, ba wani abu da suka gani na karyar da ake gaya musu. To kaga ashe hatta aka je lahira mutane sai sun yi da sani yadda suka rika yi anan duniya, to haka ma a lahira a lokacin mutuwa haka nan a lahira can ma za su rika wannan fatan. Qala rabbi rji'uni la'alli a'mala salihan fi ma tarakta, wala Allah in yi aiki na kwarai cikin abinda na bari. Ana muka koma fadarsu da suka ce qala rabbi rji'un, rabbi ya ubangiji na irji'uni, ku dawo da ni. Da farko ya ce ubangiji na, kaga yana magana da Allah shi kadai, amma kuma sai ya ce irji'uni, ku dawo da ni, sai bai da maganar ta zama ta jama'a. To malamai sun yi magana akan wannan, wasu suka ce wannan wawu din wawu ta'zim ce, wawu ce da take nuna ta'zimul mukhatab, yana magana da Allah, to yanzu yana magana da shi tare da girmamawa. A nan duniya bai girmama Allah ba, saboda bai girmama maganarsa ba, amma da ya ga uwar bari lokacin da mutuwa ta zo, to a lokacin ne zai yi wa Allah magana tare da girmamawa, ce ya ubangiji na kuma yarda ni. San kana magana da wanda kake girmamawa, to sai ka riƙa bashi lamirin mutane da yawa. Eh, an iso, an ƙaraso, an tafi, an dawo, ka bashi lamirin wani ba da ko kun tafi kun dawo kun yi kaza. To wanda duk abin nan sulubi ne na girmamawa. To saboda haka wasu suka ce irji'un din yana nufin Allah da kansa. Wannan shi ne wasu daga cikin malamai suka ce ya fi ƙarfi cikin maganganun malamai, cewa wannan wawu ɗin lita'zimul mukhatab ne. Wasu kuma suka ce rabbi ɗin neman agaji yake da Allah subhanahu wa ta'ala. Irji'un ɗin kuma yana nufin mala'iku, lokacin da mala'iku suka zo za su ɗauransa. To a lokacin irin abin da ya gani na ban tsoro zai sa ya riƙa neman agajin Allah, shi yasa zai ce rabbi ya ubangiji na, su kuma mala'ikun da suka zo ɗaukar sa sai ya riƙa cewa irji'un, kuma yadda ni, kuma yadda ni. Saboda haka rabbi ɗin ta istigatha ce, ta neman agaji ne daga Allah, su kuma irji'un ɗin yana nufin, suna nufin mala'iku wanda suka zo karɓar ransa. Wasu kuma suka ce tikirari ne dan ya nuna tikirari, kamar yana ta cewa irji'ni, mayar da ni. To wannan faɗar da yake ta yi da yawa har kuma jami'i, amma wannan yana da rauni, wannan wajihin yana da rauni. La'alli a'malu salihan fi ma tarak, ce ko la'allan yi aiki na ƙwarai cikin abin da na bari ban aikata ba, wataƙila in samu in aikata, yi imani da naƙin imani, ko kuma in yi aiki na ƙwarai idan ban yi aiki na ƙwarai ba ne. Qatada yana cewa talabar ruju'a li ya'mala salihan, ya nemi a dawo da shi domin ya yi kyakkyawan aiki. La li yajma'a ad-dunya, bai ce dan ya tara duniya ba. Wa yaqdi ash-shahawat, ko ya biya sha'awansa na duniya. Farahimallahu imra'an amila fima yatamannahu al-kafiru idza ra'a al-'azab, yace to Allah ya ji kan mutumin da zai tausaya wa kansa yayi aiki, ya aikata abinda kafiri yake fatan ya dawo ya aikata lokacin da ya ga azaba. Ina ba ka tausaya wa kanka, ka tsaya ka yi aiki irin aikin da kafiri yake so a dawo da shi yayi lokacin da ya ga azaba. Ala iya halin wannan yana nuna su'ul khatiba, mummunan ƙarshe, sun ya zo mutuwa ya riƙa sambatu, yana faɗar wasu maganganu da suke nuna ya'as, ɗeba ƙauna daga samun rahamar Allah. Allah ce kalla fafau, wannan abin da yake nema ba zai samu ba, a dawo da shi duniya ba zai samu ba, kalla ba za a ansa masa ba, ko a jinkirta masa, ko a dawo da shi duniya don ya yi aiki na ƙwarai, ba buƙatar wannan ba zai samu ba. Walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun, Allah ba zai jinkirta ba wani rai ba lokacin da ajalinsa ya zo, kuma Allah subhanahu wata'ala masanin abin da kuke aikata ne. Innaha kalimatun huwa qailuha, maganar wato maganar sace yake faɗa da fatan bakinsa kadai, wato yana magana da mala'iku, ko yana roƙon Allah, yana magana da shi cewa a dawo da shi amma ka duba an sarma da aka tashi gaba ɗaya ba da shi ake magana ba ma kamar ma ana magana da waɗanda suke kusa da shi suna jinyar sa shi an fita ma batun sa ihu yake yana a dawo da shi amma wata magana da aka tashi maganar innaha kalimatun huwa kaga ba da shi ake ba ma magana to Allah subhanahu wa ta'ala ya banzatar da shi gaba ɗaya sauraren sa ba kallon sa ba ba za a yi ba waɗanda suke saurari ko suke kusa ce kun ga magana ke yake yi da fatar baki kawai wato maganar sa ba ta wuce kawai wannan furcin da yake yi ba iya furcin nan kawai da kuka ji shine kawai maganar amma ba maganar cewa a saurari maganar sa a yi aiki da ita innaha kalimatun huwa qailuha wannan rabbir ju'ud da ita ce kalima kalima ana nufin al-kalam ana nufin cikakkiyar magana da asali a gurin larabawa al-kalima tana nufin al-kalam ba kamar yadda wasu daga cikin nuhas suke cewa ita kalima wani lokaci ana amfani da ita bi ma'anar kalam a'a kowane lokaci ma takan zo bi ma'anar kalam ba takan zo bi ma'anar jumla mufida kamar da kake cewa la ilaha illallah kalimatu shahada kaga jumla ce mufida amma ka kira ta kalima kalimatu shahada Allah ce wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi ba'thun a gaban su akwai rayuwar barzakhu har zuwa lokacin da za a tashe su rayuwa kala uku ce rayuwa ta duniya irin wannan da muke ciki yanzu ita ce rayuwa da za ka yi aiki ka gina lahira kada ka gina ka samu yardar Allah a cikinta ko ka mutum ya bata lahirarsa ya bata rayuwarsa wannan ita ce rayuwar da ake shuka abinda za a girbe shi a lahira ita ce rayuwar duniya ce rayuwar da za ta buƙaci ci da sha da sauran abubuwan da rai dan adam zai buƙace su don ya rayu kuma Allah subhanahu wataala ya samar masa da waɗannan buƙatun nasa samar masa da iskar da zai shaƙa ya samar masa da abincin da zai ci ya samar masa da ruwan da zai sha ya samar masa da sitirar da zai sa duk Allah ya bashi dan ya bauta masa a cikin wannan rayuwa ita ce hayatul duniya rayuwa ta duniya rayuwa ta biyu ita ce barzakh rayuwa ta kabari ita rayuwar kabari ba iri ɗaya take da ta duniya ba rayuwar duniya tana buƙatar ka ci ka sha tana buƙatar wasu abubuwa waɗanda sai da su za ka samu lafiya amma ita rayuwar barzakh ba ta buƙatar wannan kana raye amma ba ka buƙatar ci da sha domin wata rayuwa ce daban gaibu ba irin wanda kake ba ba irin wanda da kake yi ta ba shi yasa ina ka ce akwai azabar kabari ko akwai ni'imar kabari wani ba ku ce sai ce shi ya bude kabarin bai ga inda ake yi mutumin azaba ba ko bai ga inda yake nuna mutumin yana jin daɗi ba to kaga wannan yana kiyasta rayuwar barzakh da rayuwarsa ta nan duniya ta za a je abinda mutum a cikin ramin da bai wuce iya gangar jikinsa ba ba zai iya juyawa dama ko hagu ba bai wuce iya tsawonsa ba zai iya tashi tsaye ba zai iya kwanta yadda yake dinna haka zai ta zama kuma a ce zai ji ni'ima ya zai ji wata ni'ima kaga wannan yana suranta rayuwarsa ta nan ce to rayuwar barzakh rayuwa ce ita abba duniya kuma je lahira ba to wannan rayuwa ta barzakh akwai ni'ima akwai kuma azaba duk mutumin da ya yi kyakkyawan aiki to ubangiji subhanahu wataala zai ni'imtar da shi a wannan rayuwar za a bude masa ƙanshin aljanna tun daga nan zai rika hango masaukinsa a gidan aljanna kullum ya rika addu'a Allah ka tashi alkiyama mana Allah ka tashi alkiyama saboda ya hango gidansa jira yake kawai alkiyama ta tashi ta tafi gidansa ta san ƙarshen zai masa kyau wanda kuma yake mutumin banza shi ma zai gano masaukinsa a wuta wuta tana can tana ta ci balbal shi ake jira kawai da duk abin da yake cikinta na tanadin kayayyakin azaba duk suna gaban idansa to wannan rayuwa ce ta barza sai kuma rayuwar lahira ita kuma ta sha bamban da duka waɗannan rayuwoyi ya ce rayuwa ta har abada rayuwa ta yan aljanna ko kuma rayuwa ta yan wuta Allah ka kiyashe mu ta kuma rayuwa ce wacce take daban ta ce kuma rayuwa ta ƙarshe ita ce ta gaske wanda duk wani abu ne wanda wasa ne in aka kwatanta da abin da zai kasance a ranar gobe kiyama. To shine Allah ya ce wa min wara'ihim a gaban su, wara ana alifin ababahum, kalmar wara ana kiran su alfadhul adzat, kalmomi ne wanda suke zuwa da ma'anar ta da kuma kishiyar ma'anarta. Kalma ce ta zo da ma'ana biyu, ta zo da ma'ana kaza kuma ta zo da kishiyar wannan ma'anar. Kamar wara tana zuwa da ma'anar baya, khalf tana zuwa da ma'anar amam, tana zuwa da ma'anar ghair, tana zuwa da wasu ma'anonin daban. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ce kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulli safinatin ghasba, wara'ahum ana nufin gabansu, inda a bayansu ne sun riga sun wuce shi, daga ba wani dalilin da zai sa annabi Musa ya fasa wannan jirgin ruwa. Sifaratu ana ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulli safinatin ghasba, saboda a gaba can za mu iske wani mugun sarki, duk wata wani jirgin ruwa lafiyayye yana kwacewa. Kaga wara'a nan yana nufin gabansu. To shine Allah subhanahu wa ta'ala ce ila yawm yub'athun, har zuwa lokacin da za a tashe su ranar gobe kiyama domin yi musu hisabi. Sannan Allah ya ci gaba da cewa
فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ.
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa idza nufikha fi suri, to idan aka yi busa a cikin kaho, fala ansaba bainahum, to babu sauran dangantaka tsakaninsu, wala yatasa'aluna, kuma za su rika tambayar junansu ba. Wato da Allah ya ce wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun, a gabansu akwai rayuwar barzakhu har zuwa ranar za a tashe su. Barzakh kai da sani shine shamaki marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan, saboda rayuwar kabari ita ce shamaki tsakanin rayuwar duniya da ta lahira. Rayuwar lahira shine lokacin da za a tashi mutane da kaburburan su, shine ila yawmi yub'athun din. To Allah ya faɗi ba'ath, tashi bayan mutuwa sai ya kawo abinda zai faru a wannan lokaci. Sai ce fa idza nufikha fi suri, to idan aka yi busa a cikin kaho, ita ce busar tashi daga kaburbura bayan an mutu, ita ce busar da kowa zai tashi. Duk wani matacce zai fito daga inda yake. Anan aka ce aka yi busa, ba a faɗi waye zai busar ba, saboda anan ba wai an damu ka san wa zai busar ba, ka dai san maganar busar ita ce ake magana. Wanda zai busar shine mala'ika Israfil, wanda Allah subhanahu wata'ala ya sa shi tun lokacin da Allah ya halicce shi ya ba shi, sannan Ubangiji subhanahu wata'ala ya ba shi ƙaho ya sa a bakinsa idan lokaci ya kawai za a ba shi umarni da ya busa. Annabi yana cewa kaifa an'am wa qad iltaqama qarna sahibul qarn, ta yaya zan ji daɗi, ta yaya zan saki jiki in ji daɗi alhalin ma'abocin ƙaho ya sa ƙahonsa a bakinsa. A kowace daƙiƙa, a kowane lokaci Ubangiji zai iya cewa busa, in ya yi busar farko da a mutu, in ya yi ta biyu kuma a tashi. To wannan ta biyun ake nufi a nan, ana nufin busa ta biyu ita ce busa da za a yi a tashi, Ubangiji ya hada rusar guda biyu a wuri daya inda Allah subhanahu wataala ce wa nufika fi suri fasaiqa man fi samawati wa man fi al-ardi illa ma sha Allah thumma nufika fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun Allah ce akai busa a cikin kaho sai wadanda ke sama da ƙasa duka suka fadi suka mutu sai wanda Allah ya ga dama thumma nufika fihi ukhra sannan aka sake yin wata busar ta biyu fa idahum qiyamun yanzurun sai ga su tsaitsaye suna jiran tsammani suna jiran abinda Allah zai yi da su haka nan ubangiji subhanahu wataala yana cewa wa tarjufu rajifa tatba'uha rajifa ranar da mai girgizawa za ta girgiza ita ce busar farko mai bi mata kuma tana biye da ita ita ce busa ta biyu arrajifa ita ce busa ta farko ita ce mai girgizawa in aka yi duk wani wanda yake doran ƙasa zai mutu ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala sannan tatba'uha rajifa mai bi mata za ta bi mata ita ce busa ta biyu wacce idan aka yi ta kuma duk wani abu mai rai zai tashi a tattara gaban Allah subhanahu wataala kamar yadda yake wa nufika fi suri fajama'nahum jama'a muka yi aka yi busa a cikin kaho sai muka tattara su gaba daya a wani gun yace wa nufika fi suri fa idahum min al-ajdathi ila rabbihim yansilun aka yi busa a cikin kaho sai ga su suna ta fitowa daga cikin kaburburan su zuwa ga ubangijin su yawma yunfakhu fi suri fatatuna afwaja ranar da za a yi busa ku taho kungiya kungiya wannan ita ce busa ta biyu to a lokacin mutane gaba daya duk za a tashi daga kaburbu kowa zai fito daga cikin kabarinsa haihuwar uwarsa to a ranar babu wani wanda zai nemi wani ɗan'uwansa fala an saba bainahum yawma idhin wala yatasaal a ranar babu sauran dangantaka ba wanda zai rika tambayar ina babansa ko uba ya ce ina ɗana ko mata ce ina mijina ko miji ya ce ina matata kowa ta kansa yake wala yasalu hamimun hamima yubassarunahum yawaddu almujrimu law yaftadi min azab yawm idhin bi bani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yujih kalla Allah ya ce a ranar aboki na kud ba zai tambayi ina abokinsa ba ba zai tambayi aboki ina abokinsa yake ba yubassarunahum suna ganin junansu an sa suna ganin junansu kowa yana ganin dan uwansa ya waddu almujrimu a ranar ne mai laifi zai yi burin law yaftadi min azabi yawm idhin bi banih ina ma zai sanshi kansa da ƴaƴansa daga azabar wannan yini ina ma zai ba da ƴaƴansa shi a kyale shi tafi aljanna ƴaƴan nasa su tafi wuta shi ya tafi aljanna wa sahibatihi wa akhi ina ma zai ba da matarsa duk yadda suke soyayya a nan duniya yake jin sana san shi yana san ta a ranar yace a tafi da ita wuta inda shi za a kyale shi tafi aljanna wa akhihi da dan uwansa wa fasilatihi allati tuwihi kai ba ma da ma kabilar sa gaba daya wacce take ba shi kariya hauka yayi hauka ma yace wa man fil ardi jami'an kai duk duniya ma su tafi ta ne ni kadin tafi aljanna kaga hauka ya kai hauka Allah ce kalla innaha laza fa wannan ranar yawma yafiru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'anu yughni Allah ce yawma yafiru almar'u min akhihi ranar da mutum yake gujewa dan uwansa wa ummihi wa abihi yake gujewa babansa da babansa wa sahibatihi wa banihi ya gujewa matarsa ya gujewa ƴaƴansa Allah ce kai likulli imri'in minhum yawma idhin sha'anu yughni kowane mutum a wannan ranar akwai al'amarin da ya sha masa kai kowa ta kansa yake nafsi kowa yake wasu malamai suka ce an gabatar da al'akh shi ce yawma yafiru almar'u min akhihi daga dan uwansa saboda a rayuwa ta duniya idan wani abu ya sami ɗaya daga cikin dangi ko wasu za su dake shi ko za su cutar da shi to ɗan uwansa ake cewa sai su ba shi kariya ba baba shi bace da baban shi za su fito ɗan uwansa ne farkon wanda zai fara kai masa dauki sai za ka fara gabatar da ɗan uwa sannan sai ka faɗi uwa ba faɗi uba ba saboda tausayin uwa yafi na uba uba zai ce ku rabu da shi ba shi jawo kansa ba lallabi kale shi uwa ta sa yafinta ko hijabin ta tace ita sai ta je ba za ta bar danta ba sau nawa ake irin wannan da ya je wani abu a zo a ga uba ya ce ku iyale shi ba shi jawo kansa ba amma uwar ta kasa hakuri to shi yasa sai aka fara gabatar da ita wa ummihi ba dai uwar ta ce yake sashi shagwaba ba to ko ita in ya ganta gurwa zai shi ba sannan wa abihi sannan matarsa sannan ƴaƴansa to shine fala an saba bainahum yawma idhin wala tasab wannan shine maganar babu sauran dangantaka kuma wala tasalu lo wannan lokacin da akai busa ta biyu ana nufin lokacin da akai busa ta biyu lokacin da aka tashi daga kaburbura da yawa daga cikin malamai abinda suka fassara suka ce wannan abin zai faru ne lokacin busa ta biyu daga cikin malaman da suka faɗa haka akwai Ibn Abbas a cikin awatar waya akwai Abdullahi dan Mas'ud cikin masu fassara akwai Muqatil Ibn Sulaiman da Qurtubi da Ibn Kathir da Shawkani da As-Sa'di kuma Shinkiti yace wannan shine zahirin ayar amma akwai wasu wanda suke ganin cewa wannan tun daga busa ne ta farko daga ciki akwai ruwaya Suddi da kuma ruwaya daga Abdullahi dan Abbas amma dai yafi aizan to da Abu Sa ce ta biyu tunda Musa ta farko duk mutuwa ma zai kaga ai ba maganar cewa wala yatasalu ko wala ansaba bainahu tunda da ba mutuwa zai amma ta biyu ita ce kowa zai tashi ya fito daga kabarinsa to lokacin da aka fito ake ta gudu kowa yana neman inda zai nufa to a lokacin ba wanda yake daga ta wani wannan yana nuna maka cewa Allah subhanahu wataala zai yi sakamako a ranar lahira ba tare da duba da kai dan wane bane ko daga gidan su wane kake ko kai kana da nasaba da wane nasabar ka da wane ba za ta kare ka a gurin Allah ba din baka je masa da kyakkyawan aiki ko wane ne zaka danganta kanka da shi ko za a danganta ka da shi dangantakar ku za ta amfane ka idan kai abin kirki sai Allah subhanahu wataala ya daukaka darajar ka da wannan dangantakar amma in ba kai abin kirki ba to dangantakar ka a banza muna ji Allah subhanahu wataala ya gaya mana mahaifin annabi Ibrahim haihuwar da yayi wa ɗansa annabi Ibrahim Khalilur Rahman bata amfane shi ba dan a gaban annabi Ibrahim za a jefa shi wuta sannan dan annabi Nuhu kasancewar annabi Nuhu mahaifinsa bai amfane shi ba Allah ce ma ba danka bane innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayru salih yace aiki ne ba mai kyau ba abinda ake nufi aikin sa ba mai kyau ba ya raba dangantaka ku da shi yanzu ba ahlinka bane shi yasa wata kirar innahu amila ghayru salih yayi aiki mara kyau saka aiki mara kyau ya raba ku dangantaka ka da shi muna ji muna gani Allah subhanahu wataala yake cewa tabbata ya da abi lahab wa tab abu lahab din da shine abu ma'aiki sallallahu alaihi wasallam baffan sa ne dan uwan mahaifinsa ne amma dangantakar sa bata amfane shi ba saboda ya kafircewa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka dangantaka ita kadai jin kai dan gidan su wane ne ko dan wane ne ko kai sharifi ne ko waye ko waye ka ce za ka yi tsiyata ko kuma ka ce za ka yi labari ba zai yiwu ba musulunci bai san wannan ba shi yasa a lokacin sakon farko da Allah ya ce wa annabi wa anzir ashirataka al-aqrabina ka gargadi danginka mafiya kusa ka fara gargadinsu ka fara jan kunnensu su aka fara cewa ya fito ya gargade su ya ja kunnensu ya kuma yi haka yasa aka tattaro su ya kirawo su duk waɗanda suka fito da gidan Banu Hashim ya kirawo su da babbannansa har da 'yarsa Fatima yace to kowa ya fanshi kansa a wurin Allah ba zan wadatar da shi komai gaban Allah ba dan ba zai maka amfani gaban Allah ba sai in ka je da imani da tsoron Allah to a lokacin ne dangantaka ka da shi zata amfane ka shi yasa azabi yake cewa man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu wanda duk aikin sa ya bai da shi baya ko ya da kilar da shi annabi yace to nasabar sa ba za ta sa yayi gaba ba ba za ta sa yayi gaba ba don haka kyautata aiki shine abinda Allah subhanahu wataala zai gina musulunci da shi an karbo daga Sa'id ibn Asim yake cewa naji Ibrahim yana cewa sami'tu rajulan yaqulu li Zuhair ibn Nu'aym naji wani mutum yana cewa Zuhair ibn Nu'aym mimman anta ya Aba Abdurrahman yace ya Aba Abdurrahman daga kai daga wace kabila ka fito yana tambaye sa kabilar sa sai yace mimman an'ama Allahu alaihi bil Islam na fito daga wadanda Allah ya musu ni'ima da musulunci wato ba nasaba ta zaka tambaye ni ba ni dan suwa ne ko ni daga wace kabila na fito ni musulmi ne ko musulmi ba sai yace inni uridu nasab shi bai tambaye ce ni nasaba ka nake so ka gaya min sai ya karanta masa wannan aya fa idza nufiqa fi suri fala ansaba bainahum yawma idzin wala tasalu saboda ka ba nasaba zaka tambaye ni ba abil islam la abali siwahu idza iftakharu bi qais aw tamim ni baba na shi da musulunci ba ni da wani uba bayan sa yayin da wasu suke alfahari da kabilar su Qais ko kuma kabilar Banu Tamim saboda ka dan uwanka musulmi shine dan uwanka shine dangantaka da tafi kowace ta fi ta jini ta fi ta nasaba dangantakar yasa alce innamal mu'minuna ikhwa mu'minai ce mu'minai almu'minuna walmu'minati ba'dhum awliya'u ba'd mu'minai maza da mata yan uwa ne yan uwan juna ne sannan Allah ce wala yatasaaluna kuma ba za su tambaye junan su ba ba su ka tambaye junan su ba aka ce abinda ake nufi la yasalu ahadun ahadan min ayyi qabilatin anta a lokacin da ake cikin wannan tashin hankali na Musa ba wanda zai tsaya na tambayar wani daga wace kabila kake ko daga wani gari kake ko daga wace ƙasa kake ko daga wace al'umma kake ko daga kai arewa dan arewa ne ko dan kudu ne ba wanda zai tsaya wannan tambayar wasu kuma malamai suka ce a ana nufin wala yatasaluna ba wanda zai tsaya yana tambayar taimako yana neman taimako gurin wani ya tsaya yana tambayar sa tije shi ma ta kansa yake li kulli ibrahim minhu yawma idhin sha'anu yughni shi ma ta kansa yake da haka ba maganar a tsaya ana tambayar wani zaka iya taimaka min ko wani zo in taimaka maka wasu suka ce a ana nufin la yasalu ba'dhum ba'dan al'afwa min ba'd sashin su ba zai rika neman afuwar sashi ba kaga wani wanda ka cuce shi ko ka zalunce shi ko ka zage shi ko kai da shi a ranar ka tsaya kana tambaye shi ya maka afuwa wannan babu shi to wasu daga cikin malamai sun ce duka wannan ma'anar wala yatasalu duk wata irin tambaya ma da za a tsaya yi ba za ta samu ba to kaga anan ubangiji subhanahu wataala ya nuna cewa a babu maganar ansab ba nasaba da yace ba nasaba ba yana nufin babu nasabar ba akwai nasabar uba yana nan a ubansa da yana nan a ɗansa mata tana nan a matar mijinta miji yana nan a mijin matarsa wannan duk ba zai dan uwa yana nan a dan uwansa wannan duk ba zai kare ba shi yasa a waccan aya yau bai filu mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani ashe kaga akwai ansab din amma anan abinda ake nufi nasabar ba za ta yi amfani ba fala ansaba din ana nufin nasabar ba wai babu ita ba akwai ta amma ba za ta yi amfani ba irin yadda a nan duniya take amfani idan ka ga dan uwanka cikin wata musiba kai kokari zaka taimake shi ka tsabar da shi daga ciki wani lokaci ma bai da gaskiya amma zaka yi ta kokarin ya za a yi ka raba shi ne da bala'in da ya jefa kansa saboda dangantaka da take tsakanin ku da abinda ake yin alfahari da shi na dangi wanda ce shi ya fito daga gida kaza na duk duniya ne yake wannan amma a lahira ko da akwai dangantakar to ba za ta yi amfani ba to amma nan da Allah ce wala yatasaluna ba za su tambayi juna ba a wasu guraren Allah ya ce akwai tambayar juna wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalu a wani gurin an ce za su rika tambayar juna amma kuma anan an ce ba za su tambayi juna ba to cin karo ne aka samu da aya babu cin karo alqur'ani sashin sai yana gaskata sashi kitaban ne mutashabihan sashin sai yana kama da sashi yusaddiqu ba'dahu ba'dan babu wani sasabawa a cikin walau kana min inda ghairillah la wajadu fihi ikhtilafan kathira to amma makiya suna amfani da irin haka sai a dauko wannan aya dauko na ce sun ci karo ba ya nuna ba magana Allah bace kamar yadda makiya hadisi yanzu su ma sai a dauko wannan hadisi a dauko sai a ce kaga sun warware juna kaga ya nuna duk ƙarya yake wa annabi to alqur'ani ma akwai masu yi masa haka yadda aka samu masu yi wa hadisi haka to akwai masu yi wa alqur'ani irin wannan kwasar karan mahaukaciyar wanda insha Allah ta kan wannan gaba za mu tashi gobe abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu dada abinda muka yi na kuskure ubangiji ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sallam.